مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام شيخ بدا تفسير منا يوم منا شاديار جوات رمضان هجرة دبودة دريو إدار بإن دهوتو شيدة جوات هوتو دبودي دا شرين دهوكو منا ناتشو سورة البقرة آية دريو دا شرين دهوكو آية دريو دا شرين دهوكو وشمك كرن تاجية نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط سنة تنبينك دنجني بالآدة نماتا كو جنن كو عند جنن يكيفتا كو لوكت عند جنن يكيفتا قل هو عظم كتير شوتاني فاعتزل النساء دنهكا كن ينسنشي مؤاملة أوري جماتا في المحيط أوجن الآدة ولا تقربوهن كذا كسنتيتو كسنتيوا إرن ذا معاملة أوري حتى يطهرنا حتى جنين يا لوكي فإذا تطهرنا إذا سنيوان كابا يمتوكي وجنين فأتوهن من حيث أمركم الله وجيمتو فإند الله أمرتي إن الله يحب التوابين الله ينا سماسيا وانتوبا ويحب المتطهرين ينا سنكما ما تطيبي نساؤكم حرث لكم ما تنكو غونكيني أغريكم فأتوا حرثكم عن ناشئتم جيما غونكينكو تيدكو كدداما تإند الله يحل التامكو ألوك تإند الله يحل التامكو وقدموا لأنفسكم وقباتر دعيكين كريكي دون أنفامين كنكو وكو قباتر دواتني كافو معاملة كود إيالنكو واتقوا الله جزء ورم الله وعلموا ku sani annakum cewa lalle ku mulaquhu masu haduwa da Allah ne ranar alkiyama ya muku sakamako abinda kuka aikata ko sharri ko alheri wa bashirul mu'minin kai bishara ga masu imani mun ce wannan aya kallo nabi da zamu mata shine din kun kalmomin da ta kunsa mun ji da yasalunaka yana cikin tambayoyi da sahabbai suka wa annabi alayhi salatu wassalam wanda jiya mun yi bayani tun daga yasalunaka anil ajillati yasalunaka ma za yunfiqun yasalunaka anil shahr al haram yasalunaka anil khamr wal maisir yasalunaka ma za yunfiqun yasalunaka anil yatama wa yasalunaka anil mahid wannan shine na bakwai al mahid asalin kalman daga hada ne yahidu bi ana tayalan yana nufin farara da zuba ana cewa hadal wadi ko hadas sayu idan wato cikowa ko dam ya fashe yana farara sai a ce hadal wadi ma'ana wannan kwarin ya cika yana farara ko wannan cikowar ko wannan kududdukin ko wannan dam din ya fashe yana tsiyaya ko yana farara ko yana zuba haka daga nan kalmar ta fara ana cewa hada sayru idan kala idan yana farara ko a ce hadatul mar'atu idan ta fara al'ada wannan al'ada yana da sunaye guda shida harshen larabci ana cewa haidu ana cewa damsu ana cewa iraq ana cewa dahik ana cewa ikbar ana cewa ihsar wannan sunayen sa ne harshen larabci abinda ake nufi shine wani jini ne kamar yadda mai aqrabul masali yake cewa alhaidu damun aw sufratun aw kudratun kharaja bi nafsihi min qubli man tahmilu adatan yace abinda ake kira al'ada wani jini ne ko kuma wani sufra ne sufra shine alaman wani fatsifati ko alaman hanta hanta aw kudratun wato sufra wani alaman fatsifatin jini ko kudratin ko wani hanta hanta ko tsaki tsaki haka kharaja bi nafsihi wanda ya fito da kansa ba jawo shi akai ba ba wani dalili ne yasa ya fito ba haka kawai ya fito saboda jima'i dabi'iya min qubli ta gaban man tahmilu adatan wacce za ta iya daukan ciki a al'ada wannan shine ta'rifin da mai aqrabul masalik ya bama wato shi jinin al'ada wannan jini na al'ada wasu malamai sun masa ta'rifi da cewa huwa damul aswad wani jini ne baki khafir mai kauri alkarih ar-raiha wanda yake da wari wari allazi yajri min al-mar'at wanda ke fitowa daga gaban mace min mawdu'in makhsus daga wani guri ke bantacce fi awqatin makhsusa a wasu lokuta ke bantattu wannan shine wani tarihi da ake irin jina nan da mata suke yi jina ne mai kala uku akwai damul haidi shine jinin al'ada akwai damul nifasi shine jinin biki ko jinin haihuwa akwai damul istihada shine jinin ciwo ko larura ko kuma wani abu daban to me hikimar fara wannan jini me hikimar sa da can muna yara mun ji ana faɗa wata tatsuniya a cewa lokacin da annabi adam alayhi salatu wassalam shi da hawa'u suka ci bishiya to ita hawa'u da nata ya shige sai ya juye ya koma mata al'ada shi kuma annabi adam sai mala'ika ya tarar ya kama makoshinsa ya shaƙe shi sai zai bai haɗe ba to shi yasa wannan wai kullutun nauya wato duk ya fito mana ni za ga mata ba su wannan kullutun mu muke yi da wannan gaskiya labari mai kawai ta zo mu ji ta ne kullum ya girma kaka ne magana ta gaskiya shine annabi alayhi salatu wassalam ya ce ha inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam hadisin bukhari da muslim yace wannan wani al'amari ne wanda Allah ya rubuta wa mata yan adam haka Allah ya dace su ba larura bane ba ciwo bane wani tsari ne da Allah ta'ala yayi domin a gane mai ciki a gane mai shayarwa a gane mara ciki mara shayarwa shi yasa mafi yawa idan mace tana da ciki ko tana shayarwa ba ta al'ada saboda alama al'ada shine ba ciki ba shayarwa in kuma ba ga al'ada ba to alama ko kai ciki akwai ciki ko kuma ana shayarwa galiban dan wasu matan suka zo da nasu al'ada ya saba wa hankali ko ya saba abinda aka sani sananne ko al'ada da aka saba da ita shi wannan ajini yana da kuncin yadda ake gane fuskantowarsa da kuma yadda ake gane daukewarsa wasu malamai sun ce mace tana fara al'ada daga shekara tara da aka suka yanke hukuncin cewa duk wani jini zai fito mace ƙasa da shekara tara wannan ba za a dauke shi a matsayin jini na al'ada wata kuma sai ta shekara 11 take farawa wata sai ta shekara 12 take farawa wata har zuwa 13 wata ma har 14 kai wata ma sai ta kai shekara 19 bata fara ba saboda ainihin irin sinadari da ƙwayayen da suke da rauni irin nata sannan jinin na yakan zo mace duk bayan kwana 28 duk bayan kwana 28 sai jini ya zo duk bayan kwana 28 sai jini ya zo wata haka al'ada su take tafiya wata kuma duk bayan kwana 30 sai jini ya zo duk bayan kwana 30 sai jini ya zo wata duk bayan kwana 37 sai jini ya zo duk bayan kwana 37 sai jini ya zo yawan sa yakan tsaya wata yawa kwana 5 ko 6 ko 7 kaga wata yawan mata ba sa yin ƙasa da 3 ba kuma sa wuce 7 mafi yawa in ka tara mata 1000 ka tambaye su kaɗan ne za su ce maka suna yin ƙasa da kwana 3 kaɗan ne kuma za su ce maka suna yin sama da kwana 7 sai ka kenan mafi yawanta daga kwana 3 ne zuwa wato kwana 6 kwana 7 kwana 5 kwana 6 kwana 7 wasu kuma duk bayan kwana 21 al'ada yake zuwa musu wasu kuma al'ada su ta kan dauke har wata 1 ba su gani ba wata wata 2 ba su gani ba wata wata 3 ba ta gani ba to sai ta fara tsoro ko ta samu ciki ne idan mace tana da aure kaga wata 1 al'ada bai zo ba wata 2 al'ada bai zo ba wata 3 al'ada bai zo ba sai ta fara tunanin ko ta dauki ciki in kuma ba ta da aure ko ba mai kamun kai bace ita ma da wata 1 wata 2 ta gani sai ga ta fara tsorata cewa a yawon barikin ta ko ta samu ciki amma akwai dalilai da suke sawa jinin ya dauke ba ciki bane kuma ba wani abu bane akwai rashin lafiya wata rashin lafiya ta kan sa jinin ya dauke ko ba ta da lafiya sai jinin ya dauke wata kuma in ta bada gudunmawar jini a wani lokaci aka ta bada gudunmawar jini aka diba to sai ga al'adar ta kuma ta yi zuwa ta yi jinkiri wata kuma an ta sha maganin tazara na haihuwa sai ka ga sakamakon shan maganin nan sai jinin ya dauke wata kuma za ka ga maganin hawan jini in tana da hawan jini in tana shan maganin hawan jini sai ga jinin al'ada ta yana da daukewa sannan wata in ta sha maganin ciwon shuga in tana da shuga in ta sha wannan maganin sai ga al'ada ta tana wasa ko tana da daukewa ko ma ta dauke ko an yi hatsari ta samu wata larura sai kawai jini ya dauke gaba daya ko kuma mace tana da karancin jini sai ta zuwa gaba daya ko kuma an shiga damuwa ma wata rama ta shiga damuwa mai tsanani sai ka ga jini ya dauke ko kuma tsoro da fargaba ko ai wata irin mutuwa da za ta riki zuciyarta kamar babanta ko mijinta ko danta sai ka ga kawai al'ada ta dauke dan al'ada tana iya daukewa ba tare da ciki ba ba tare da goyo ba saboda irin waɗannan matsalolin da mata suke gamuwa da su to menene mafi karancin jinin al'ada ko mafi yawansa wannan magana duk ijtihadi ne don babu nassi karara kamar da Sheikhul Islam ya ce da Imam An-Nawawi da makamantansu babu nassi karara da ya zo ya yanke cewa ga mafi karancin jinin al'ada ko ga mafi yawansa da haka akwai maganganu sama da 7 wasu ma sukan kai ta har 10 har 30 ma akan iyakance mafi karancinsa da mafi yawansa amma mazhabin Malik ya dauka cewa duf'a mafi karancin jinin al'ada shine dubo daya duf wata iya al'ada ta gama kenan duk wata an sai duf shikenan sai ta wanka irin sai zaka dan ta ai mata al'ada wata dissin ko ba jini bane dissin na kudura ne wata dissin na sufura ne wata dissin na jini ne da tayi wannan shikenan sai wani watan kuma zaka wannan shi ce zaka ga kusan kullun tana cikin sallah iya kwana ɗayan nan ne ko lokaci ɗayan nan da in ya zuba sai wanka shikenan mafi yawancin sa kuma shine kwana 15 wannan shine mazhabin Imam Malik wacce mafi karancin sa kwana 1 wacce mafi karancin sa kwana 3 wacce mafi karancin sa kawai abin mata dai akan al'adar su al'adar mata tana bambanta saboda irin cimakar su da irin jikin su da irin yanayin zafi da yanayin sanyi, da yanayin bazara, da jin daɗi, da yunwa, da ƙoshi, da zaman lafiya. Shi za ka ga wasu kamar broiler sun ƙoshi sosai, wasu kuma da sun bushe ba ma kamar ƙadangaro ko abin nan ba ta yi, ko gumi ba ta yi balle jini ya zo. Saboda haka yanayin cimaka da yanayin jin daɗi ko yanayin wahala ko kuma yanayin ƙasa ko yanayin gari duk yakan iya canzawa mace al'ada. Shi yasa ba za ka ɗauko hukuncin mace ɗaya ka yi wa ragowar matan duniya hukunci da shi ba, sai dai ka yi hukunci akan galibi. Galibi galibin nan ko ba zai yi ba ko wata ƙasa sai ta tsara matan ƙasar. In muna son mu gane galibin matan gobe a cikin al'ada, sai a buga fom. In an buga fom sai a je makarantun Islamiyya duk da suke da mata 100, 200, 300, sai a ba su ciccike ba suna ko ce ta sa al'adarta nawa ne. Sai muka buga fom 10,000 ko 5,000. Sai da fom ɗin nan ya fito mata suka ciccike, sai muka ga cewa waɗanda suka sa kwana 6 su ne kaso 70%. Ya za mu ce al'adar mafi yawan mutanen gwamnati, sai mu ce mai kwana 6. Ko kuma da muka ba da fom ɗin nan mata suka cike, tunda dai duk na mazan nan da suke ta bayanin nan suke ta saɓani ba ta mai yin al'adar. Kaga to dole su yi saɓani da yawa. Dole dai sai an shigo da mata cikin lamarin. Dole mata sai sun yi bayani. Dole sai an duba al'ada, sai an tambayi matan, sai an duba mafi rinjaye, sai an duba yanayi, sai an duba guri, sai an wata kuma al'adarta ba ta da al'ada fa ɗaya. Da sanyi a kwanakin da take daban, da zafi kwanakin da take daban, in tana cikin jin daɗi kwanakin da take daban, in ba ta cikin jin daɗi za ka ji wata in ta shiga wala ta take jininta ya ɓarke. Ma'ana wahalar ta ƙara yawan kwanakin jinin ko kuma ta rage. Ko wani watan ke kwana kaza, wani watan ya canza ya ƙaru, wani gurin. Shi yasa malamai suka kasa matan kashi uku, suka ce akwai mubtada'a. Mubtada'a wacce ba ta fara ba yanzu za ta fara, wannan jinin da tai shi ne na farko, to sai a ce ta fara. Sai ta fara da kwana uku, to sai a ce wannan kwana ukun da kika yi a watan ki na farko da kika fara al'ada shi ne al'adar ki, domin ya nuna haka. In wani watan ya zo ya ci gaba da uku shikenan ya zama al'adar ta kwana uku ne, to fa zai iya ƙaruwa kuma zai iya raguwa, zai iya kuma canza lokaci. Wata tana yi a farkon wata sai koma tsakiyar wata a wani lokacin, wata tana yi a tsakiyar wata sai koma ƙarshen wata a wani lokacin, wata tana yi 5 a wani lokacin sai ya dawo ƙasa da haka, wani lokacin sai ya ƙaru fiye da haka. Saboda haka wannan duk waɗanda suke yawan tambayar mata ba wai kawai ka karanta littafi ba, a'a ka yi tambaya ka kuma ji halin da matan suke ciki, sai ya fi taimaka maka bayan ka karanta na littafin fiye da ka dogara da na littafin. Domin na littafin suna bayani ne akan su ma malamai al'adun garinsu da irin matan da na zamanin, domin duk dai mata aka tambaya suke wannan bayani. Saboda haka shi yasa hukunci yake bambanta, saɓanin kuma ya yi yawa, haka samu waɗannan akawai da yawa. Saboda haka wasu matan za ka ga mafi kwanakinsu yakan zama haka ƙasa da haka ko sama da haka. Saboda haka shi sa Imam Malik a gurinsa ya masa iyaka da kwana 15. Amma kuma wasu malaman sun ce sun ga wasu matan suna yin fiye da kwana 15, akwai mai 17, kuma al'adar ta ce aka 17-17. To kaga an iyakance ta da 15, kaga ainihin wannan kwana biyu kuma na al'ada ne, jinin ne ba canzawa ya ba, ba ɗaukewa ya ba. Amma a mazhabin Malik da an yi 15 sai a ce kawai abin da ya ƙara a kan kwana 15 ɗin nan ba al'ada ba ne, a yi wanka a ci gaba da sallah, ci gaba da tawafi, a ci gaba da mu'amala aure, a ci gaba da ɗaukan Qur'ani da sauran abubuwan da aka hana mace ta yi in tana cikin jinin al'ada. To kun ga wannan matsaloli ne na saɓani. Shi yasa wato malamai suka ce babu iyaka ga mafi ƙarancin haida, babu iyaka ga mafi yawansa. In ana son a tantance mafi ƙarancinsa ko mafi yawansa, sai dai a wa mata interview, a tara su a yi musu tambayoyi, a ji mata. In ana da mata 1,000 a tambayi 500 ko 700 ko 800 abinda wasu suka ba da bayani, ko a tambayi wata ke da ƙawayenki da kuke yanki kaza kwana nawa kuke yi. To dan nan duk za a iya gano abinda mata suka fi a mafi ƙaranci ko abinda suka fi a mafi yawa. Da muka samu waɗannan fom da muka rubawa mata 10,000 ko 5,000, sai result ɗin ya fito cewa wasu daga ciki sai suka ce ai mu kwana ɗaya-ɗaya, sai masu kwana ɗaya suka yawa. Kaga za mu ce kenan mafi ƙaranci ba su rubuta ƙasa da kwana ɗaya ba, ba su rubuta ƙasa da kwana 6 ba. Da haka sai mu ce galibin al'adar matan zamaninmu a irin yankinmu na madaidaicin zafi da sanyi, wanda wata ran zafi yakan hau zuwa 45 ko 50 ma in ya sauko ƙasa yakan zo kaza, to a wannan yanayin da kuma yanayin cimakanmu na cewa mun fi cin masara da shinkafa da gero da dawa da wake da gero, kamar yanzu da azumin nan an fi cin gero da wake saboda kunu da kosai. Kunu da kosai kaga kenan an fi cin waɗannan cimakan. Su ma cimakan suna iya yin tasiri wajen al'ada da makamantansu. Ko ana cikin damuwa, ko ana cikin kunci, ko ana bazara, ko ana damuna, ko ana rani, ko kuma ana cikin yanayin tsoro, ko cikin yanayin zaman lafiya. Duka waɗannan yana iya caccanzawa. To haka nan abin da ya shafi alamomin da za a gane daga cikin haida yakan nuna alamar balaga ne. Cikin alamomin da ake gane mace ta isa mace, akwai alamar wato zuwan jinin al'ada, akwai isuwa shekara 15 da kuma canzawan halitta da tsire-tsiren gashi a wasu gurare da malamai suka yi bayani. To haka nan ana gane alamar wato ɗaukewar jini. Ɗaukewar jini ana gane alamar ta da bushewa, shi ake kira jufu. Wato kawai mace sai ta ji ɗif, ta ɗauki audigar da take amfani da ita ko wacce ta sa, ta ga alamar ta bushe, jini ya daina ɗiga. To wannan alama ce ta cewa ta samu tsarki, in wannan shi ne al'adarta ba sai ta jira alƙasatul baiza ba. Idan kuma wacce bayan ya ɗauke ne kuma sai ta ga alamar, bayan wannan faɗi-faɗin sai kuma ta ga alamar wato hanta-hantar nan ko ruwan nan fari kamar kumfa-kumfa ya biyo baya, to sai ta jira shi. In kuma wacce alamar tsarkinta ta farko ita ce jufu, to sai ta amfani da jufu sai ta je ta yi wanka ta yi sallah. In kuma wacce take alƙasatul baiza ne bayan zuwan jufu, sai kuma ta jira a zuwan alƙasatul baiza mutuƙar lokacin sallah ba zai fita ba. Wata kuma alamar gulabiyin ne suke zama alamarta, wata kuma ɗaya daga ciki ne shi ne alamar tsarkinta, haka al'adarta ta nuna. Da kuma sannan akwai wani abu da yake zuwa mata sunansa sufura da kudura. Sufura da kudura wasu alamomi ne kuma da suke zuwa mata, daga cikinsu akwai shi alamar faɗi-faɗi da kuma alamar hanta-hanta ko tsaki-tsaki na jini da ke zuwa mata. Wannan yakan zo a hali uku, yakan zo kafin a fara jinin al'ada, wata ran yakan zo ana tsaka jinin al'ada, wata ran yakan zo bayan an gama jinin al'ada ma an yi wanka sai a gan shi. To wannan ana masa hukunci, in ya zo a tsakiyar jinin al'ada shi ma ana masa hukunci, shi ma yanki ne ko shi ma jinin al'ada ne. Haka in ya zo kafin jinin al'adar kuma sai jinin al'adar ya biyo bayan sa nan take, to sai a mutu hukunci cewa jinin al'adar ne. Ko kuma jinin al'adar yana ɗauke sai ya biyo baya suka zama tare a manne suke, to wannan dai za a masa hukunci. Amma an samu abin nan rata ko an samu gaba, wato gaba an samu lokaci abin nan mai tsawo, to sai a ɗauka cewa wannan kunna la na'uddu kudura wa sufura ba'da tsuhuri shay'an, kamar yadda waccan baiwa Allah ta faɗa cewa ba ma kirga sufura da kudura bayan mun yi tsarki, in ya fito ba ma masa hukuncin cewa wani jinin al'ada ne ya zo da za mu je na yin ibada ko kuma mu je mu sake yin sallah. Sannan akwai abubuwa da yawa da jinin al'ada yake hana mace ko ya sa ta yi ko kuma hukuncin sa yake saɓawa. Wasu an yi ittifaƙi a kansu dukkan malamai, idan mace tana al'ada ba za ta yi su ba. Wasu kuma an yi saɓani, wasu sun ce a iya, wasu sun ce ba za a iya yi ba. Wasu kuma an yi ittifaƙi ya halatta ta yi babu saɓani. Kenan matsalolin guda uku ne. Matsalolin da aka yi ittifaƙi mace ba za ta yi ba in tana jinin al'ada, ko ba za a yi mace ban tana jinin al'ada. Wani ya shafi ibada, wani ya shafi mu'amala, wani ya shafi zamantakewa. Wani kuma an yi ittifaƙi cewa wannan ya halatta ba malamin da ya haramta. Wani kuma an yi saɓani, wasu malamai su sa shi cikin abin da ya halatta, wasu sa shi cikin abin da ya haramta, su ne wanda za mu ji yanzu. Na farko wanda aka yi ittifaƙi shi ne sallah. Mace tana tsakar jinin al'ada ba za ta yi sallah ba, ko sallan nan ta farilla ce ko ta nafila ce, sallan nan ta idi ce ko sallan nan ta istikhara ce, ko salatul haja ne ko nafila ce, ko sallar duha ne ko shafi'i da wutri, dukkan salloli gabaki ɗaya faradan wa nafilar da qada'i da makamantansu babu sallar da za ta yi. In ma ta aikata sallah a lokacin ta aikata haramun, saboda an hana mace ta yi sallah tana cikin jinin al'ada, farilla da nafila. Amma sai mace tana tsakar sallah sai jini ya fara zubowa, shikenan sallah ta lalace. Zuwan jinin da shi ake hukunci, tana tsakar sallah sai jini ya zubo, to sallah ta ɓaci, ko ba za ta raba wannan sallah ba. zaka alama dauke wata da alama zuwa sa wani jinin yakan dauke kafin rana ta fadi idan jini ya dauke wata kafin rana ta fadi da adadin da za a iya riskan raka'a biyar a lokacin zaman gida to kenan tayi wanka sai tayi azhar sai tayi la'asar domin ta samu azhar da raka'a hudu ta samu la'asar da raka'a daya idan lokacin tafiya ne kuma idan jini ya dauke mata kafin rana ta fadi da raka'a uku kaga ta samu biyu azhar kuma ta samu daya la'asar sai ta rabu biyu amma idan lokacin da jini ya dauke mata lokaci ta ake san mutun ya san lokacin sallah da shigarsa da fitarsa domin ku jaukanta suna jinuwa akan shigarsa suna jinuwa akan fitarsa so da idan kuma ya rage cewa jini ya dauke mata sai zama saura raka'a daya rana ta fadi kaga kenan bata samu azhar ba kenan la'asar kawai za ta yi ko kuma saura wato rana ta fito kaga sai zama kenan ko alfijir kai ya fito kaga kenan ba za ta yi isha ba magariba ba sai ta isha kawai kamar saura raka'a biyar alfijir yake to jini ya dauke mata ko dan sai wanka tunda har yanzu akwai sauran lokacin magariba da isha kun ga sai ta fara yi magariba raka'a uku sai ta yi isha raka'a daya raguwa uku kuma sai ta yi ta a wajen lokaci ta samu daya a lokaci ta samu uku a wajen lokaci ba ana nufin wai ta isha daya ba a'a daya ce a lokaci uku kuma ta kara ta su a wajen lokaci a lokacin da mutum ya kamata ta dinga duba jininta shine lokacin da za ta kwanta da kuma lokacin da za ta sallah asuba dan daga ko ya dauke in ya dauke kaga za ta yi sallah kenan ta magariba da isha in kuma ya dauke kafin alfijir ya ce su kaga ya nuna kenan za ta yi azumin wato wannan rana tunda jini ya dauke mata kafin alfijir ya ce su sabanin jinin bai dauke ba sai da alfijir ya ce su to ba ta da azumin wannan rana ko ba za ta yi niyyar sa ba sannan na biyu ba za ta yi azumi ba shi ma azumin na farilla da na nafila ko na ranuwa ko na asabar abin da na alhamis da litinin ko na sha uku sha hudu sha biyar ko na annabi dawo ko na sittan shawwal ne ko na ashura ko na tasu'a ko na rana arfa duka dai azumi faradan wa nafilan ba za ta yi shi tana cikin wato jinin al'ada ba haka nan kuma da za ta dau azumi ta dau azumi sai jini ya zo mata to wannan azumin ya lalace ko da ku saura minti daya ko rabin minti ko sakan biyar ko takan ɗaya ne ma rana ta faɗi sai jini ya zo mata to wannan azumin ya lalace sai ta rama shi bayan sallah haka nan kuma da za a ce saura minti ɗaya ko saura takan ɗaya alfijir ya keto jinin ta ya ɗauke to za ta ɗauki azumi sai ta wanka daga baya kenan za a iya ɗaukan azumi ba tare da an yi wankan al'ada ba sai an ɗau azumin daga baya wato a yi wankan to sannan abu na uku shine ɗawali mace ba za ta yi tsawafi ba ko na farilla ko na nafila tana tsakar jinin al'ada saboda hadisin na Aisha da Annabi alayhi salatu wasallam yake mata if'ali ma yaf'al al-hajju ghayra annaki la tasufi bil baiti hatta tadhuri Annabi alayhi salatu wasallam yake mana na Aisha lokacin da jinin al'ada ya zo mata a wajen miƙati sai ta fashe da kuka sai ce kin yi al'ada ne tace eh yace wannan wani abu ne da Allah ya dora shi akan mata ƴan adam saboda haka ki niyyaki ki samu tsunzugu ki ci gaba da aikin hajjinki amma kake tsawa ki da dakin Allah sai kin samu tsarki ashe kenan ana kwakwai kunce-kunce guda hudu hukunci na farko mace za ta iya aikin hajjinta komai da komai na aikin haji tana jinin al'ada banda abu ɗaya ta shine ne shine dawati yanzu misali sai ka dau mace ka kuka tafi aikin haji sai da aka gama dawati kaf za ta fara ta ayi jinin al'ada yazo kaga ta tsallake ta tsallake ko zuwa ga wata shiga wata tawafinta ta je ta sa'ai sai sauran komai sai arfa munzalifa mina duk sauran abubuwan duk ba su bukatar sai an yi su da tsarki tawafi ne kadai yake da wannan wato sharafin wasu ka raba su ayi amma dai ba kauli ne mai karfi ba tunda tawafi kawai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba haka nan ko kun tafi da matarka kuna zuwa miƙati sai jinin al'ada ya zo mata za ku yi umara ko a wannan satin wata bugo ta tambaye ni tace malam jama'a mai kaci al'ada ya zo mu tace to kimiya kimiya umara ki tafi masaujinki ki zaman kin an zo maka sai kin bari jini ya dauke sai ki zo ki dawa ki sa ayi ki gutsire gashin ki shikenan sai ki kawo ki wuce hotel din ki zaman ki kai a dakin ki ki ta addu'a ki ta istighfari ki ta salatin annabi ki ta hailala amma ba ki shiga dakin Allah sai kin samu tsarki sai ki wanka niyyar ki tana nan ta umara ki tana nan ba sai kin je wani miƙati kin sake dauko wata ba ko sai ki wuce ki je ki ci gaba da abun nan din. To haka nan tawaful wada tunda shi Umara ba ya masa tawaful wada ya aiko aikin haji ake ma tawaful wada. To mace ta goma aikin hajin ta kaf za a taho za a ji a tawaful wada a taho gida sai jinin al'ada ya zo mata shikenan tawaful wada ya faɗi. Kamar yadda ya faru ga ɗaya daga cikin manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce sai dai an yi sauki ga ana so mutum ya zama karshen abinda ka je kafin ka bar maka shine ɗakin Allah ka je ka yi ɗawa bangon kwana sai dai an yi sauki ga matar da jinin al'ada ya zo mata ita za ta iya fita ba tare da ta yi wannan tawafin wato bankwana ɗin ba. Sannan abu na huɗu shine saduwa. Mutum zai sadu da iyalansa tana cikin jinin al'ada ba a wajen al'ada ɗin. In ya ka ya keta wannan doka wala ta fara buhuna hatta ya tsahurna ya karya wannan doka. Wannan abin zai iya faruwa kuma ta fuskoki guda huɗu ko biyar. Zai iya faruwa mutum ya yi da ganganci. Ma'ana ya sani Allah ya hana. Matarsa ta sani Allah ya hana. Sai su keta dokar da gangan. Wannan shine mafi girman laifi da za su yi a tsaka a wannan gurin. Na biyu kuma ya manta ko ita ta manta tana al'ada. Sai da suka yi mu'amala kuma sai ta tuno to kaga wannan shi kuma yana cin babin mantuwa ko kuma kuskure akai ta dauka al'adanta sai karfe kaza zai zo ashe ya riga ya zo bata duba ba to da haka sai sun yi mu'amala sai kuma aka ga jinin ya zo to shi ma wannan zai iya zama a cikin babin shi kuma kuskure zai kuma iya zama a babin jahilci shi bai sani ba irin waɗanda suke ba sa zuwa makaranta ba sa tambayar malamai haka kawai suke rayuwa musulmi bai san hukunci ita ma ba su san hukunci ba jahilci ne ke dukan jahilci duhu kan duhu wanda aka sai bayan sun ji kuma sai aka tambaya aka ce ai ba a yi ai ni ban san ba a yi ba kaga wannan shi kuma yana cikin babin jahilci ko kuma wani ne ya zo ya tilasta shi akan sai ya yi hakan ana al'ada kun ga wannan shi babin ikirahi kenan saduwa za ta yi zama in ma a babin ikirahi ko a babin jahilci ko a babin kafa ko a babin nisyan ko kuma a babin amdi ta'ammul kenan babu dai shine kumuni na farko shine babin ganganci amma wancan gaba dai mutum zai iya neman gafara Allah wato amma wancan shine akai tabani bayan ka nemi gafara Allah ma sai kai kafara a wata mazhaba wanda Sheikh Albani ya ce adabu zihab ya kawo wannan cewa mutum zai fitar da kafara ta hanyar bayar da dinari guda yanzu dinari ya kai 80 wato kenan wanda ya danganta ya ji wa masu tsana al'ada sai bayar da 80 kafara. Na'am. Sai kuma yace auni su dinar to anan ne iskali yazo dinar auni su dinar in zabi aka baka ai kaga ba wanda zai dauki dinar ga ni su dinar sai malamin ya ce me yake nufi da auni auni ne shaki ne auni tarmi'i ne ko litakhayyur ne wasu ka ce idan wannan kamar wato hukuncin ne aka raba shi biyu idan a farkon al'ada ne mutum ya yi hakan to sai ya bayar da dinari guda domin a farkon al'ada bai kamata a ce an yi nisan da har za a zo a yi wannan ba idan ku a ƙarshen al'adan ne to sai ya bada nisfu dinar wasu ce a mawadaci ne ya bada dinar mawadata ne ya bada nisfu dinar wanda da akwai tafsirin ka koma adabul zifaf za ka ga abin da ya kawo. Sannan abu na biyar ko na biyar shi ne shika ba a sakin mace tana cikin jinin al'ada wanda yana cikin tabar gazar da bahaushe yake da bafulatin duk mafi yawan matan da ake suke al'ada ake sakin su saboda yadda ake shirya aure shi ma saki haka ake shirya shi in za ka rabu da mace sai ka tsara rabuwar yadda in za ka aure ta sai ka tsara auren ta haka rabuwa ba cikin fushi ake rabuwa ba a shiryawa za ta yi a zaman nan ba zai yi ba an yi sulhu an yi maslaha duk an yi da za a daidaita ki daidaituwa manya sun zo sun yi sulhu ka dauki matakan da duk Allah ya faɗa din na alƙur'ani duk abin bai yi ba to shikenan sai a duba lokacin da ya kamata a yi sakin da kuma adadin sakin kenan tasirin adadi cewa adadi ka a wuce ɗaya sannan ka a yi saki yakan zo a hali 10 ana kiran su bid'a sakin bid'a 4-2 ana kiran su sakin sunna 4 kuma ba sakin sunna bane ba bid'a bane dan matan ba fa yin al'ada sakin bid'a ka saki mace tana tsakar jinin al'ada ka ceta dokar Allah ka tsabawa Allah da yake wa aqul idda to da wannan jinin da kake kete tana ciki kaga ai ba za ka kirga da shi a cikin littafin jinanan da zake guda uku ba yanzu ka tsawaita mata inda ne makon jini da ya uku ya koma nawa ya koma hudu wannan da ka sake ta a ciki baya ci abin da za ta littafa sai ta yi uku a bayan ta kaga ka tsawaita mata lokaci ya zama wata jini hudu haka nan idan kuma saki na biyu na bid'a da ba a so mutum ya yi shine mutum ya saki mace bayan sun yi mu'amala aure kuma ya sake ta domin kun yi mu'amala aure bayan ta yi tsarki kuka yi mu'amala aure kace ka sake ta to ita matar yanzu tana cikin rudu rudun shine ta samu ciki ko ba ta samu ciki ba idan ta samu ciki a wannan mu'amala kaga za ta fuskanci idda ne da me da saki da ciki da haihuwa sannan kuma idan ba ta samu wato ciki ba kaga za ta fuskanci idda ne da jina ne in ko ba ta yin jinin da watanni to kaga rudin da ka sa ta a wannan lokacin shine ya sabbaba maka ka fada cikin bid'a ita ce bid'a ta biyu bid'a ta uku sakin mace saki uku gaba daya duk wanda ya mace saki uku gaba daya sai yayi nadama sai ka jabu goya akramaka Allah wallahi dai mata ta ce taba ta mare ni kuma na fusata kuma kace ma falata kace in ka ci kadan alar kai kai dan halal ne ka sake ni ni kuma sai na nuna mata naci kadan halal kaga sai na sake ta sai tace ai uku take so gaba da ni kuma na ba ta uku yanzu ta fashe da kuka ni ma na fashe da kuka nayi nadama sai nadama akramaka Allah ya za ai to ya za ai kuwa ai da Shafi'iyya da Hanbaliyya da Hanafiyya da Malikiyya sun tafi akan cewa duk wanda yawa matarsa saki uku a kalma daya uku ne a cikin sa akwai aka ce da Umar da ɗan majalisar sa gabaki ɗaya ta zartarwa sai ce ba wata mazhaba wai ya ji wata mazhaba sai ta aika a Malikiyya take sai ce na fita na koma wacce ta ji sai da son zuciya so da aka shi yasa in baka zama ka huta to an kama matar ka take daya in an daidaita ka ga akwai ragowar biyu amma an ka bada ukun gaba daya ka kawo matsala to saboda aka shi yasa wannan aka kira shi bid'a sakin mace wato guda uku a kalma ta sanan aka sakin mace tana cikin jinin haihuwa shi ma daidai yake da jinin al'ada din shi ba mutum ya kai aikata bid'a wadannan su da bid'o'in saki guda nawa guda hudu na daya sakin mace tana tsakar jinin al'ada na biyu sakin mace bayan ta yi tsarki an yi mu'amala aure ne ta sake ta na uku sakin mace saki uku lokaci guda a kalma daya na hudu sakin mace tana tsakar jinin biki waɗannan ka rike su su ake kira sakin bid'a wanda ya wannan sakin komai ilimin sa yayi bid'a bakan zaka saki mace kace to in kin gama jinin al'ada kin yi tsarki ki sanar da ni kafin lokacin an shirya mai hankali ce ita kai ma mai hankali ne duk abin ya zo karshe sai ta rike kai ma ka rike kowa ta fushin sa har sai ta gaba ta yi tsarkin ta fara sallah ta ce to na shirya ba ka ce zaka fike da to na lokaci yayi je da mutum huce mata ce ya ga huce kai ma baka huce ba to ka ga an za a daidaita ka ga akalla ba da lokacin da akai zai iya bada dama in akwai dama ko a yi sulhu to amma duk da haka akwai su hali guda uku da in ka saki mace tana cikin jinin al'ada ba sai laifi ba ina amfanin karatu ke a hali uku in ka saki mace tana tsakar jinin al'ada ba sai laifi ba na daya idan kuli zai kuli da ba ta ne mu saki kuli ce mai gida ni ba na da gida kai ba ma na son ganin ka jin ka ma ba na son ni no no ka ba ni ne ma da zani aure duk da ma 50 fa ka bayar ka tarkace ba ni a kawo maka taransu a ɗan hannu sun ɗinka ko kuma gwa hannu sun ɗinka ba cash down cash ko ce ma taransu fa ta ce ga shi na ba ta abin ka sake ni to wannan kurki ne ta ga kurki ba sai ka tambaye ta a wani hali take ba sai da take san raguwa shi yasa matar da za ta yi kurki da ta zo ta tambaye annabi alaihi salatu wasallam ai ta tambaye ta kana al'ada ko ba ta yi ba ko sun ce ya rasulullah ba na san wato kafirci a cikin musulunci mijina ba na tuka sa a halinsa da addininsa kaka duk wata irin kiyayya ita da kanta ta ce mijin yana da hali mai kyau yana riko da addini amma ba ta so kaka dauka dan kana ustaz ya an soka akara maka wanda sai kaga wani ne wannan kan kamar wato shekarar kuciya sai da shi ya burge ta kai din mai addini zai gaba kai take so wannan mai kai da shekar kuciya din nan ya tara gashi kamar shekar kuciya shi take so ba yadda zai ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaki mayar mata da gonarka da kika karba tace yace to karbi gonarka ka wato ainihin sake ta take na biyu da an kai shi a cikin al'ada ba kai laifi ba an daura auren kenan yanzu kawai shikenan sai ta fasa ko kai ka fasa sai dai ce kawai zai take shine idza nakahtumul mu'minati thumma qallabtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna kin da ba idda ina magana ku ba jini ko rashin jini ba magana tun da ba idda za ta yi ba yanzu nan ka aure ta ba kafin ta tare ka take ta to nan ko tana jini babu wani abu domin ainihin ba za ta yi idda ba idda kuma kaga dama saboda idda ne aka kiyaye jinin sannan mace ce kuma tana da ciki kuma tana al'ada ana samu likitoci dai sun ce babu amma kuma ba komai za a ce babu ba sai dai a ce nadiran ana samu yawa nadiran za ka ga wata mace ta gaya maka tana yin ciki tare da cikin kuma jinin al'ada yana fita wata ce a wai gefen mahaifarta ne ya dan karkace ko ya dan fashe ko ya dan tsage ko ya dan buɗe ko ya dan harɗe ko ya dan yi kaza a je dai a haka dai jini ne dai ya fito kuna al'ada ne ko ba na al'ada ba ne wannan dai yana faruwa ga wasu mata saboda in tana yin wannan jinin tunda ba da shi za ta fuskanci idda ba da haihuwa za ta fuskanci idda to dan ka sake ta tana cikin wannan jinin ba za a ce kai sakin bid'a ba kenan a hali uku za a iya sakin mace tana cikin jinin al'ada waye rike na'am ai kulli to ya rike da wasu waye rike na biyu idan aka aure mace tare ba za a yi saki ba sai an duba ko tana al'ada ko ba ta ba na uku idan tana ciki kuma aka yi cewa jini yana zubo mata ko ba al'ada ne ko ba al'ada ba ne su zai fuka sun kira shi al'ada likitoci sun kira shi ba al'ada ba wannan ya rage nasu amma mu dai gurin mu jini ne ya fito ko to wannan shine halaye uku da za a iya samun mace a wannan lokacin sannan sai kuma shiga masallaci mace tana jinin al'ada za ta iya shigowa masallaci kuma ta zauna wannan yawan tambayar yakan zo daga malaman islamiyya wata matar ustaziya ce tana koyarwa a makaranta kuma makaranta a cikin masallaci ne wasu kuma mata ne ake koya musu alqur'ani da hadisi da fiqh da addini a cikin masallaci sai haka a lokacin al'ada sai ka gansu a waje sun taru na magana sai ce an ce ba a shigowa masallacin ana al'ada haka ne sai ga kowace larura suna koyar da lura ana iya shigowa amma ba larura asali ba za ki shigo masallaci kina al'ada ba wasu sun ce saboda kawai kina al'adar ne wasu ka ce a saboda kada ki bata masallaci ne da jinin to da za ki nemi audugarki mai kyau ki sa wanda har ku gama karatun ba za a ga dugu a cikin masallacin ba tunda najasa ne to kun ga wannan babu laifi a wajen wasu malaman da aka yi wannan matsalar akwai sabani a cikin ta musa ku ga wasu kan mata fatawa su shiga masallacin su karatun qur'ani su yi fiqhin su yi addinin su wacce a tunda dai har kuna jinin al'ada to sai dai ajin ya koma waje a dinga yin ajin a waje ba a cikin wato masallaci ba sannan akwai karatun alqur'ani daukan alqur'ani da karatun qur'ani matsala biyu shin mace tana jinin al'ada za ta iya daukan alqur'ani wasu malamai suka ce a la yamassuhu illa al-mutahharun la yamassu al-qur'ana illa tahir tahir harshen larabci ko a shari'a ana ba shi ma'anoni guda biyar akwai tahir da ma'anan musulmi la yamassu al-qur'ana illa tahir kada wani ya dauki musulmi ya dauki kai qur'ani sai musulmi annabi ya ana ayi tafiya da al-qur'ani zuwa kasan makiya saboda kan makiya su bace shi su mata wulakanci kaga anan yana nufin innamal mushrikuuna najasun almu'minu la yanjisu yana ana nufin musulmi ma'ana ta biyu shine wanda yake da janaba da wanda ba shi da janaba sai a kira mai janaba gairu qahir wanda ba shi da janaba a kira shi qahir mai janaba a kira shi gairu qahir kenan wannan hukunci yana kan mai janaba ba zai dauki alqur'ani ba sai mara janaba na uku ita kanta mace mai al'ada din wasu kan ce wacce ba ta da al'ada wacce ba ta al'ada mai tsarki wacce take al'ada ba ta da tsarki saboda haka sai zama hukuncin akan ta ya tsaya wani kuma ce alwala ake nufi ka kaɗa alƙur'ani sai kana da alwala kenan mai alwala shine mai tsarki wanda ba shi da alwala shine mara tsarki wasu fassara shi da cewa ana nufin mai tsarkin hannu ma'ana za ka ɗau ƙur'ani ka wanke hannunka ko akwai najasa ko akwai ƙazanta don ka kaɓa ta jikin alƙur'ani ɗin sai zama hukuncin yana komawa kan wato shi wannan ɗin to sannan akwai maganan shi jinin al'ada ɗin ana hukunci da shi a wajen ƙare idda ga wacce take walƙalla ta ce tarabbatuna bi anfusihinna thalathatu quru' quru' ɗin nan jini uku ba wata uku ba jini uku mata da yawa suka rikici wata fa sai wata shida shida take jini ku gane in ka sake ta sai ta maka idda shekara ɗaya da rai wata jinin ta yana zuwa ne shekara shekara in ka sake ta sai ta shekara uku tana idda wata jinin ta yakan zo shekara uku uku ya kai za ka tambayi mace al'adar ta kafin ka aure ta in ka sake ta sai ta shekara tara kana ci da ita kafin wani miji ya zo to sai ta jini uku kuma jini uku sai bayan shekara tara za a same su ka gani zo da haka in ka aure irin wannan ka ga kan ma ka sake ta in ka sake ta ba je ba a rabu da tawainiya ba to haka nan karatun alqur'ani wasu malaman suna ga mace ba za ta karanta Qur'ani ba sai dai ayoyi neman tsari kamar azkarus sabahi a cikin sa akwai qul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi azkarul masa a cikin akwai qul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi to wannan ta iya karanta domin na neman tsari ne irin addu'o'in shiga banɗaki da na fitowa addu'o'in shiga gida da na fitowa addu'o'in shiga masallaci da na fitowa addu'o'in kwanciya da tashi addu'o'in cin abinci addu'o'in safe da yamma da makamantansu da ayoyi da ake karanta domin neman tsari za a kwanta bacci a karanta qul huwallahu da falaki da nasi a tofa a hannu a shafe jiki wannan duk tana iya yi domin neman tsari ne haka nan sujudu tilawa mace ainihin tana al'ada sai ta ji an karanta qur'ani kowa ya faɗi sujjada shin za ta iya faɗuwa ita ma ta yi sujjada ko ba za ta faɗi ta yi sujjada ba wasu malaman su ce eh za ta iya yi domin ai lokacin da aka saukar da suratul najmi da annabi sallallahu alaihi wasallam a zo karshe ya sujjada wanda suka yi sujjada da shi ai har da kafirai da musulmi gaba ɗaya suka faɗi suka yi sujjada wani yace ko ba zai zuwa ce duk gurin nan kowa yana da alwala ba wani yace kuma an ba mushrikai sun yi sujjada za ku hana mai al'ada ita ta yi zaka suka ce ku jarrabin ta ji Qur'ani za ta iya sujjada amma mafi yawan malaman mu na malikiya sun ce a'a sai dai kawai ta yi a zuciyarta ba za ta yi a fili ba haka nan yanka mace ce za ta yanka kaza tana al'ada za ta iya yanka kaza ta ce bismillah haka ce ai ba matsala mace ta yanka kaza in ta iya hukuncin yankan ta san inda ake yankawa za ta iya yanka har da bismillah kuma a ci wannan al'adar ta ba zai hana ai wannan ba haka nan kuma akwai maganan wato zuwa sallar idi guda biyu mata suna al'ada wannan kusan yin ittifaqi ba laifi bane su je sallar idi amma ba sallar zati ba sai musu rumfa a gefen masallacin idi mafi yawa masallacin idi ya kamata ku gyara wannan sai ka tarar da masallacin idi ba a ware gurin mata masu al'ada inda za su zauna ba ko kuma a ce mace in tana al'ada ba za ta idi ba za ki idi sallar idi sai ba za ki ba Annabi alayhi salatu wasalam ya ce a yi shela duk mata su fito su taho sallar idi waɗanda suke wato ba sa yin al'adar su shiga a yi sallah da su waɗanda kuma suke al'ada su koma gefe kar su shiga masallaci su koma gefe domin addu'ar da ake da albarkar da ke sauka ranar idi su ma ya haɗa wato tare da su sannan kuma mutum za ta iya mijinta hidima tana al'ada wannan babu laifi sai masa hidima da Aisha tana tajewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tana yi masa hidima kuma tana al'ada ba matsala haka nan za su iya kwanciya da mijinta a cikin mayafi guda wannan babu matsala za su iya cin abinci tare da mijinta wannan babu matsala za su iya sha ta sha ya sha ko ya sha ta sha ko ya sa baki a inda ta sa baki ba matsala zai iya da yana da jikinta yana karanta Qur'ani kamar da annabi alaihi salatu wasallam haka zai iya jin daɗi da jikinta in banda saduwa wannan duka yana cikin abubuwan da aka ittifaqi cewa mace ko tana jinin al'ada wannan hukuncin bai ritsa da ita ba sannan kuma da ga muku jinin mace yana iya karuwa a wani watan ya ragu a wani watan da haka yana karbar ziyada yana karfan naqas wata tana kwana shida ta koma bakwai ko tana bakwai ta dawo shida wannan ba matsala bane in dai har jinin al'ada ne wannan ba matsala bane sannan wata kuma zakan samu taqaddum da ta'akhur a wani watan ta yi a farko a wani watan ta yi a tsakiya a wani watan ta yi a ƙarshe wani watan ma ba za ta yi ba wannan shi ma ba matsala sannan kuma kan sami wato wace jinin sai zo ya dauke zo ya dauke zo ya dauke ya kwana biyu ya dauke ta kasa bi haddam ya zo iyanke ya zo iyanke to sai ta tara kwanakin da ya zo din sai ta lissafa su a matsayin su ne kwanakin al'adarta kwanakin da ya yanke kuma sai ta dauke su a kwanakin tsarkinta amana bai shafi inda da istibra'i ba domin wata za ta yi jinin kwana ɗaya ta yi tsarkin kwana ɗaya ta yi jinin kwana ɗaya ta yi tsarkin kwana ɗaya kaga wannan aka ɗauka cewa wannan kwana ɗaya da take tsarki an ɗauka kwana ne na tsarki kenan sai a ce ta gama iddata kwana uku kenan sai a ce wannan ɗan kwana ɗaya da ta yi tsarki da kwana ɗaya da ta yi tsarki da kwana ɗaya da ta yi tsarki duk da ta yi tsarki kuma za ta iya yin sallah a kwanaki ukun nan da suka ratsa amma kuma za ta ƙirga waɗannan kwanakin kamar yadda mai risala ya faɗa a cikin cewa wannan ta gama idda ba a'a sai an samu tsakanin jinin da jinin a wata ruwayan kwana takwas a wata ruwayan kwana goma a wata ruwayan kwana goma sha biyar shine mashhuri sannan kuma wato akan sami wasu mata jini ya ɓarke musu ya ta tafiya ya ki tsayawa waɗanda suna da hali uku kamar yadda Sheikh Usaimin ya kawo hali na farko shine wacce kafin ta fara wannan larurar ta san kwanakinta na al'ada jini yana ta zuba shekara shida ya ki tsayawa an yi ta magani ya ki tsayawa wata ta ce a fili ne wata ta ce ciwo ne wata ta ce kaza ne duka jinan dalilai iri iri ana bashi to amma sai in ta san kwanakinta na al'ada dama kwana shida take yi to duk kwana shida nan sai ke wanka rago sai ta sallata ko da yana zuba wannan wacce ta san al'adarta kenan kafin larura ta biyu wacce bata san al'adarta ba amma ta iya bambanta kalar jinin za ta iya gane na al'ada da ba na al'ada ba an mata bayani akan jinin al'ada ga kalarsa wanda ba na al'ada ba ga kalarsa so idan na al'ada ya zo ta gane kalarsa to wannan sai ta aiki da tantance jinin in wannan kalar yana zuba na al'ada ne in ya gama zuba sai ta wanka ta ci gaba da sallah na uku kuma wacce ba ta da duka biyun ba ta da al'ada sananniya kafin ta samu wannan larurar sannan ba ta iya tantance kalar jini sai ta wannan sai ta koma mafi yawan abin da matan duniya suke shine kwana shida ko kwana bakwai sai ta aiki da wannan wannan shine a takaice abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce game da wannan salatul qudhu wal adhan ga ya musu kazanta ne ko najasa ne ko cuta ne fa atazlim nisaakum nisanci mata fil ma'ida lokacin da suke cikin jinin al'ada ko ku je musu irin zuwa na aure wala taqrabuhunna kaf kusance su irin kusancan kasan kusantuwa aure hatta ya tahurna sai jini ya dauke fai za ta tsaharna idan sun yi wanka bayan daukewar jini fa a tuhunna min haisu amarakumullah shi sa a nan in muka zo can za mu bayani a kan saki da yadda ake mai da mace lokacin da ta yi jini na ɗaya ta yi na biyu kafin ta shiga na uku ko ta yi na ɗaya na biyu ta yi na uku kafin na ukun ya ɗauke za mu ji wannan ra'ayukan malamai a gaba inna allaha yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba da haka kowa ya kokari ya tuba fa hibbul mutatahhirin yana son masu tsarki Allah ya tafi tuban mu ya kuma sa mu cikin tsarkakakkun bayinsa da yace nisa'ukum harkun lakum matan ku gonakin ku ne ne ta yabi zawjatukum matan ku sune wajen yin noman ku to kamar yadda mutum yake gyara kasa ya sa mata taki ya yi noma ya saka iri mai kyau ya jira samun albarka da alkhairi to haka ya kamata mu dinga kula da matan mu ba su ci mu ba su sa mu ba su kira mu girmama su mu mutunta su mu ga musu karamin masu daɗi mu ba su tsaro mu ba su security dauki nauyin su mu ga musu barkanu masu daɗi kan mu wulakanta su kan mu tozarta su domin kai ma ba ta haifi aka auren in ka wulakanta eh wani da ya baka kai ma ba ka so ka baka da ekka ga wani ya wulakanta maka wato ita bisa Allah ya ce wattaqullah Allah yana yawan fadan wattaqullah a cikin magana aure saboda matsala aure ta taso ba wanda yake da masaniya sai Allah domin miji zai ce shine mai gaskiya ka bincika ka bai da gaskiya wata ran mace take tace mai gaskiya ka bincika ka tace ba ta da gaskiya saboda ba shaida tsakanin miji da mata sai Allah bisa ce wattaqullah wa alamu annakum mulaquhu wa bashirul mu'minin su ji tsoron Allah ku sani za ku haɗu da shi kuma ayi bishara ga masu imani Allah ya sa mu cikin masu imani tunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada tunda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana kafin ta mallam idan karfe 1 a.m. na dare yayi sai bacci ya yanke mun har gari ya waye sai na ringa razana ko akwai addu'a da ka tashi kai sallah ko akai samu ne karfe 1 bacci ya tafi mallam ba sai kai ta ibada ba ka dauko alqur'ani kai kai in ka gaji ka kama salatin annabi ka kama istighfari ka kama haylala ka kama tintintinin lahira da makomarka da kabari da azaba da tirabi da sikeli da mizani za ka ji shawarwar ya karama kallon wannan ayatu bai wace ka tashi kai amfani da lokacin kai ibada, in kuma ka ga akwai wata laruwa to maza ka ga a likita ko akwai wata laruwa da za a baka magani. Malam mahaifinmu yana ciyar da mu da sana'ar sa ta bokanci, magashi ba mu da wata mafita don mu din mutanen yan shekara 9-12 ya matsayin da yake a shari'a. To ai ku dai ba ku da laifin cin kuɗin bokanci, sai dai kawai wannan abin zai muku tasiri ne wajen lalata muku tarbiya. Tunda ya ce mat'amuhu haram, masharabuhu haram, malbasuhu haram, wa guziya bil haram. Yana yaro an dinga bashi haram, wannan yana mutum tasiri ya lalata masa tarbiya. Amma ta bangaren laifi, dan babanka ya je ya ɗauko kuɗi ko ina ya samu kuɗi mai shafe ka, kai dai ya maka riga, ya baka abinci, ya biya maka kuɗin makaranta, wannan hisabin ba kai za a wa ba babanka za a wa. Kamar yadda kuma kuɗin da babanku ya tara na kuɗi bayan ya rasu, ya sai da biya, ya yi kaza, ya kaza, ya tara kuɗi, kucin gado a gurin kuhalar ne, amma shi za a wa hisabin da ya samu kuɗin ta hanyar da ba ta dace ba. Malam, mun rabu da mijina, muna da yara mata, in za a yi aurensu sai dai na ji kawai gobe za a ɗaura aurensu. To malam, ko ni ba ni da wani haƙƙi ne a kan auren da su, kina da haƙƙi aƙalla a shawara da ke ko a turo mijin ya gaishe ki. Dan ya zo ya gaishe shi sai ya ce to kaga akwai baba ta mun rabu tana gidan can, ke mata magana cewa zai zo ya gaishe ta. Wasu ai shi sa ba su ba a san rabuwa in akwai yaya, dikima za su taso a ɓangarori guda uku. Ɓangare na farko, wa zai riƙe su? Kai ka ce a baka ka riƙe, ita ta ce a bata ta riƙe. Wasu lokutan sai ka ɗebo su, ta ɗebo su. To idan abuwar ta fushi ce ta dinga zaginta a gurin waɗansu, har su ɗauka babansu, duk duniyar nan ba mutumin banza irinsa. Wani shi ma sai ta zaginta a gurin waɗannan na hannunsa, har su wayi gari, duk duniyar nan ba bata mace mara mutunci irin babansu. Ba daidai ba ne ku shiga da ƴaƴanku cikin faɗan da kuke yi. Idan mace tana da hankali, ko rigima suke da mijinta ba za su shigar da ƴaƴanta ba. Haka miji yana da hankali, duk rigimar da suke da matarsa ba zai shigar da yara ba. Domin yara za ku lalata tarbiyyarsu ne. Mafi girman namiji a wajen mutum shine babansa, mafi girman mace a gurin ka cike babarka. To an waye gari da babarka da babanka, kowa an maka kamfen mutumin banza ne, to wa za ka ƙara gani mace ko namiji da daraja a duniya? Shi sa wajen ka ko faɗa cikin ya'ya suka shigo sai su koma wasa, an ci kwana ana dambe, sai ya suka shigo sai su a ba tsaka ki dai su nauyin ki ya ba bai gida ka ku Allah ki mai za ku daga ta yi na ta da ƙasa, yana daga ta sama sai yara suka shigo sai ce yanzu nan ne 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 ba wa sai ce sai da ke yanzu nauyin ki alhamdulillah sai kin dan yi nauyi sai a kama dariya, saboda a wayan ce ma yara ka su ji cewa babu su za a nana da ƙasa. Sai ta ta kai maka duka sai ga yara sun shigo ta ce wa so da in gyara ba hulan kanka ta yi daidai, amma ta yi kyau a ƙore ma yara rigima. Kuma kullum in kuka faɗa ka dinga cewa yara babu ku tana da kirki tana da mutunci, kawai matsala muka samu dai. Haka kuma babanku ba na fito bane dan wani abu, ba dan bai da mutunci ba, kawai rabuwa ce Allah ya kawo. Kake sa musu kiyayyen babansu, in kika sa musu kiyayyen babansu sai ka shafe ki, kake ga cewa kamar ne kadai zaki tsira shi baban ya rashin mutunci. Haka in ka sa wa yara kin babansu, kai ma sai ka shiga ciki domin abin ya shafe ka. Saboda ku kiyaye ɓata junanku. Kun ji matsala ta farko, matsala ta biyu idan aure ya taso. Idan tana yaran suna hannun babar mata, sai mai neman aure ya zo, in aka kawo wajen uban sai ce bai yarda da wannan ba. In kuma a wajen uban yake aka tura uwar ta ce ita ko ba wannan za ta ba ita ba, wata rage sai kaga ta zama ta wahala. Ko mai neman auren ya fito, uwa tana so uba baya so, ko uba yana so uwa ba ta so. Gashi sharaɗin kuma soyayya aure, ana son mutum shida suna son auren aƙalla, kai kana so, ita tana so, babanta yana so, babanka yana so, babata tana so, babarka tana so, to ba ku da matsala. Amma idan aka ce babarka ce ba ta so, ya za ka yi auren da babarka ba ta so ka ji daɗinsa? Ko babanka baya so, ya za ka yi auren da babanka baya so ka ji daɗinsa? Ko babanka baya so, ya za ka ji daɗin auren da baban yarinya baya son ka? Ko ya za ka ji daɗin auren da baban yarinya ba ta son ka? Dole sai an samu problem. To da aka iyaye, wannan shine hali na biyu. Hali na uku kuma aka fara haihuwa, ko aka yi aure matsala ta taso, wurin wa za a je a warware? Wannan shi ma yakan haifu. Saboda haka ku yi haƙuri, in rabuwa ta zo a yi tunani, a yi dogon tunani to a rabuwan nan za ta iya shafar ƴaƴa, za ta shafi auren su, za ta shafi makomar su, za ta shafi tarbiyar su, za ta shafi komai nasu na rayuwa. To da ta adinda hakuri da juna in ba dole ya zama ba. Qur'ani guda hudu daga daidaiku Allah ya kai lada wa iyayen su, butoci guda 20 Allah ya kai ladan ga iyayen su. Mallam ina cikin matsala, jari sau uku yana karyewa, ko kana cinyewa ba? A sa na addu'a. Sai mutum jari ka ci ne, jari yana karyewa ne dai kana ci kawai a ciki ko? Ko ne cinyewa ko kai ka cinye? Na'am. Sai addu'a Allah ya tsora wannan jarin naka da ya karye, Allah ya haɓaka shi, Allah ya yawaita shi, Allah ya sa ya albarka. Mahaifiya ta ba musulma ba ce. A sa ta addu'a Allah ya shirar da ita, wannan kai ma a cikin addu'arka da sujjadarka da itikafinka da qiyamul lailinka da shafi'i da wutrinka da sallolinka na farilla, tunda baba ba wanda ya kai ta daraja a wajen danta. To ka dinga mata addu'a, Allah ya shirar da ita. Abu Hurairah haka ya dinga mata addu'a, ya dinga mata addu'a, ita da kanta tace kai ni wajen manzo Allah musulunci. Saboda haka kai kai sai wannan dan uwana baya gani da zaran an yi sallar magrib kuma idan su abuɗe a sa shi addu'a, to Allah ya ji asibiti tukuna a jiko mai ko ya ji asibiti, kada ya ki zuwa asibiti ya ɗauka ko asiri ko wani abu ne, ya fara zuwa asibiti ya ji shawarar likitan ido, mu kuma za mu taya shi da addu'a Allah ya ba shi lafiya. Da sauran buƙatu Allah ya biya buƙatun kowa na alheri. Gobe an ce malam zai gabatar da sallar juma'a a masallacin mai zare da ke kusa da Alhaji Hospital ko? A Hajjat Hospital by park. To gobe za a gabatar da sallar juma'a, sun ce ni zan gabatar. Allah ya ba mu sa'a. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.